أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم أصبت 20 غوات رمضان hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1445 muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddara mana rayuwa zuwa wannan lokaci ya ba mu damar haduwa a wannan masallaci cikin wannan jami'a ta jihar Gombe Gombe State University inda muke haduwa a kwanakin wannan wata mai albarka a dukkan yammaci domin karatu cikin littafin Allah Al-Qur'ani mai girma muna karatu a surat Maryam mun tsaya a karatun da ya gabata aya ta 74 za mu tashi aya ta 75 insha Allah a cikin wannan sura an turo wasu tambayoyi kafin mu shiga karatu wannan bayan yayi sallama yayi addu'an alkhairi yace tambayar sa ita ce menene hukuncin karanta bismillah a bayyane kafin kowace fatiha na salloli biyar da muke yi na'am idan za a fara karatu ay isti'aza a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wannan dole ne in za a karanta alqur'ani musamman isti'aza isti'aza dole ne أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فارا كراتو مسمى فارا سورة بسم الله الرحمن الرحيم سنن زا اي ابا ينكو زا اي ابا ينن فقهاء سكي سابان لك وسنا غنين زا اي ابا يني وسنا غنين زا اي ابا يني إذا متن يابينا فلله الحمد إذا متن يابو يما للي زا اي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم a yin bismillah a fara sura a shi ma ya tabbata haka za a yi da haka sai dai boyewa ko bayyanawa duk yadda mutum ya yi yayi wasu malamai suna tafiyan wajibcin bayyanawa kamar hanafiya wallahu ta'ala alam don haka mutum zai ga idan yayi sallah a wasu gurare ko kuma wasu mutanen da suka zo daga wasu gurare ko kasashe in sun zo zaka yi suna cewa بسم الله الرحمن الرحيم هر ما سوره راشي بسم الله الرحمن الرحيم ان داس فارا كراتو ا صلاه كوواچه ركعه ان داي ابيينه ني تو wannan sun tafi ne kan cewa lallai wasu kuma sun tafi kan bismillah ayan farko ne ta suratul fatiha amma wannan na hanafiya ko da ba fatiha za su karanta ba wata sura za su shiga wata sura sai kaji sun yi bismillah to alai hali yin bismillah a farkon sura za a yi sannan za a iya yabaye bayyane ko a sirrance bisa sabanin malamai bai cutarwa cikin sallah. Wallahu a'lam. Nabi yace menene hukuncin amsa cewa sallallahu alaihi wa sallam gamamu bayan liman ya karanta ayan karshe na suratul fath wato Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam shin a dulogan da aka ambaci annabi sallallahu alaihi wa sallam dole in ambaci sunansa mutum musulmi yayi masa salati ce sallallahu alaihi wa sallam imam mutum bai ankara ba ko yarab kana bai yi salati ba bai ce sallallahu alaihi wa sallam ba to sai yi salati wa annabi sallallahu alaihi wa sallam take bayan ya tina to a sallama sai an yi shine malaman suke da sabani suke cewa umarninsa da yayi na cewa wanda duk yaji an ambace shi bai yi salati gare shi ba wato Allah ya turbuɗe hancinsa a cikin wuta a gurare abubuwa uku in yaji an ambace shi wanda Ramadan ya shigo a Ramadan ya fita bai samu rahama ba bai samu gafara ba bai samu yantawa ba yawa ragima anfu mri'in sannan zikirtu indahu wa lam yusalli alayya aw kama qala sallallahu alaihi wasallam an ambace annabi sallallahu alaihi wasallam mutum bai masa salati ba sannan da wanda ya riski iyayensa ko ɗaya daga cikin su amma bai samu dalilin kyautata musu ya samu hanyar shiga aljanna ba wani abubuwa guda uku ya taka minbari suka ji ya ce amin ya taka ya ce amin ya taka ya ce amin suka ce amin sau uku da ka faɗa menene ya ce mala'ika Jibrilu ne ya ce Allah ya turbuɗe hancin wanda aka ambace ka bai yi salati gare ka ba an ce annabi Muhammad bai ce sallallahu alaihi wasallam ka ce amin shine na ce amin da wanda ya samu iyayensa raye ko ɗaya daga cikinsu amma bai zama sanadin kyautata musu har ya kai shi aljanna ba shi ma haka ka ce amin ya ce amin to wannan abubuwa guda uku da ya faɗa ya ce shine kaga ya zama wajibi kenan in an ce in an ambaci annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ya masa salati to sai malaman suka ce shin ko a sallah tunda a sallah ko ina an ware masa ambaton Allah da za a yi in mutum yana tsaye ne ga abun da zai karanta in yayi rukuyi ga abun da zai faɗa in ya dago ga abun da zai faɗa in yayi sujjada ga abun da zai faɗa in ya zauna ga kaza to sai suka ce to a irin wannan zai yanke wancan ne yayi wannan umarnin yana nan har ko ga mai sallah to shine inda sabanin su yake wanda ya dauka cewa yana nan har ko a sallah ne to shi zaka ji wasu an ce Muhammadur Rasulullah liman yana faɗan ka ce sallallahu alaihi wasallam wanda suka dauka kuma cewa a anan gurin ana sauraron karatun alqur'ani cewa sallallahu alaihi wasallam ma ba sai an faɗa ba an dauke wa mutum a irin wannan yanayi to shikenan wanda suka ce dole sai an faɗa suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam bai istithna'i ba bai ce sai in kuna sallah ba to ala ayi harin wannan sabanin malamai ne akan wannan wallahu ta'ala ala wannan kuma bayan ya yi sallama ya kuma yi addu'an alkhairi yace tambayar sa ita ce game da wajabcin karatun Fatiha da aka yi bayani a baya wajen ansa wata tambaya kenan yace to yaya samun raka'a na masbukin da ya samu ruku'i shin wannan raka'ar ya samu ko kuwa zai rama duk da samun ruku'i da yayi wannan tambayar tana da kyau ta yi daidai da ansan da aka bayar ina ga shekaran jiya ne ko jiya cikin abuna ana maganan wajabcin karatun Fatiha yawwa to wanda ya samu lokacin tsayuwa ya karanta Fatiha bai karanta ba shine bashi da raka'a amma mutum ya zo masallaci liman yayi ruku'i shikenan kawai sai yayi ruku'i annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man adraka ruku'a faqad adraka sujud wa man adraka huma ma'an faqad adraka raka'a aw kama qala sallallahu alaihi wasallam wanda ya riski ruku'i zai riski sujjada in ya riske su shikenan ya samu wannan raka'a hakanan wanda ya zo liman yana karatu amma an yi nisa a karatu sai ya shigo ko da karatun sirrance kenan liman yayi nisa a karatu an kusa ayi rukui sai yazo yana yin kabbara kafin ya karanta fatiha kafin ya karanta aya biyu ma liman yayi rukui to fa qira'atul imami lahu qira'a karatun da liman yayi bayananta yayi sar masa haka ma wanda yazo ya samu rukui kadai bai samu sujjada ba in dai ya samu liman a cikin rukui sinun din sami Allahu bai fara fitowa daga liman ba har ra'un din takrarur ra na Allahu akbar na takbiratul ihram da kuma Allahu akbar na ruku'in sa ra din takrarur ra din ya kare sinun din sami Allahu bai fito daga liman ba to ya samu wannan ruku'i in mutum ya shigo masallaci ba zai ringa haka ko yana duba liman ko yayi ko bai ba a kawai ka shigo ka ce Allahu akbar sannan Allahu akbar shikenan inda baka ji yace sami Allahu liman hamida ba kawai ka riski wannan rukuni saboda haka sai kai wannan tasbihin cikin rukui in ka dago ka samu wannan raka'a kaga kenan bai samu lokacin karatun fatiha ba liman ya karanta masa wannan shi ya shiga taragul liman yana cikin alfarman liman amma wanda aka kabbara yana nan ya samu lokacin yayi karatu amma bai yi ba to wannan shine bashi da raka'a haka kuma wanda yazo maimakon ya fara karatun fatiha sai kama karatun du'aul istiftah kamar yadda aka yi bayani a wancan lokaci har liman ya gama karatun fatiha yayi rukui to shi wannan bai da wannan raka wallahu ta'ala alam saboda haka wannan tambaya tana da muhimmanci wannan shine bayani akan ta in mutum ya samu liman rukui ya riska shikenan ya samu wannan raka wallahu alam zamu ci gaba da karatu insha Allah cikin surati maryam aya ta 75 muna fata Allah ya samu dace na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من كان في الضلال فليمدد له الرحمن مدا حتى
Allah subhanahu wa ta'ala ce qul man kana fi dhalalati falyamdud lahu ar-rahmanu madda kace da su wanda duk ya kasance cikin bata to yaje ya ci gaba ya zauna cikin batan nasa addu'ar mu shine Allah ya kara masa bata tunda ya ce shi yafi morewa wa'ancan da suka ce ayyul fariqaini khairum maqaman wa ahsanu nadiya suna alfahari da batar da suke ciki saboda suna ganin su ne masu morewa a rayuwar duniya basu tunanin bakin ciki da nadama akan bata da suke ciki ba abun da ya dame su suna farin ciki da cewa suke da harkar duniya sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba su da ita su masu takaitaccen abun hannu ne to shine Allah ya ce qul kace da su ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam man kana fi dhalalati wanda bi yake cikin bata har yaga cewa hakan yafi masa to falyamdud lahu ar-rahmanu madda ayi addu'a Allah ya kara masa ya zauna yayi ta zama ya kara karuwa yana morewa cikin wannan batar tasa in dai ji yake wannan shine yafi masa hatta idza ra'u ma yu'aduna har akai lokacin da su ga abinda akai musu alƙawarin zuwan sa shine tashin alƙiyama mutum ya zauna yayi cikin bata kar ya ja da baya ayi addu'a Allah ya barshi haka nan Allah baya barda mutane amma yakan bar mutane in sun zabi bata ya bar su a bace to kawai shikenan Allah ya bar su a bacin tunda har suna ga shi yafi musu da haka suke alfahari har akai ga lokacin tashin alƙiyama ranar da Allah yayi alƙawarin zuwan ta idan akai tashin alƙiyama immal azaba ko dai ɗayan biyu azaba wa imma sa'ata
ko dai a azabtar da su ta hanyar a yake su su komo zuwa ga addinin Allah ko ai kace kace da su wa imma sa'ata ko kuma tashin alkiyama ta faru idan tashin alkiyama ta faru to kuma babu sauran dawowa da baya kuma babu gyara fa sayalamuna a lokacin ne za su san man huwa sharrun makana waye wanda yake mafi sharrin mazauni wa adhafu junda kuma waye mafi raunin runduna a ranar ne za su sani amma yanzu a duniya gani suke sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sune ba komai ba sune ba su da abun hannu sune ba su da karfi sune ba su da mulki ba su da kudi ba su da gidaje ba su da kasuwanci amma in dai har tashin alkiyama ta zo ko kuma dab da tashin alkiyama ko dai a yake su ai kace kace da su lokacin musulunci yayi karfi ko kuma tashin alkiyama ta faru anan ne za su gane waye wanda yake mafi sharrin gurin zama kuma waye wanda yake mafi raunin runduna wanda rundunarsa ba za ta amfanar da shi komai ba sai an tsaya tashin alkiyama ake ganewa Allah ce wa yazidullahu alladhina hatadaw huda Allah subhanahu wataala yana ƙara wa shiryayyu shiriya shiryar Allah yana ƙara ta ga waɗanda suke bisa shiriya yana ƙara musu shiriya wanda ke nuna imanin mutane yana ƙaruwa da yawan aikin alkhairi yazidul imanu bi ta'at imani yana ƙaruwa idan ana yawan biyayya ga Allah da kuma yin aikin alkhairi wayan qusu bil ma'siya imani yana raguwa idan mutum yana fadawa cikin sabawa Allah bisa ganganci gurgudun sabon Allah gurgudun raguwan imani gurgudun biyayya ga Allah da aiki na kwarai gurgudun karuwan imani don haka yazidullahu alladhina hatadaw huda Allah subhanahu wataala yana ƙarawa waɗanda suke shiryayyu yana ƙara musu shiriya wal baqiyatus salihatu baqiyatus salihatu an karanta a suratul kahfi mun wuce a kwanakin da suka gabata a cikin wannan wata al baqiyatus salihatu an fassara su a can da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wataala ya ce wal baqiyatus salihatu wato wanzazzun ayyukan kwarai khairun sune alkhairi inda rabbika a gurin ubangijinka sune alkhairin thawaban lada wa khairun maradda kuma mafi alkhairin makoma menene al baqiyatus salihatu shine qaul la ilaha illa Allah wa subhanallah wallahu akbar walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah a wata riwaya illa billahi al-aliyyil azim wannan shine al baqiyatus salihat wanda duk yake yawaita wannan la ilaha illa Allah wa subhanallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata wallahu akbar ko subhanallah walhamdulillah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah wanda duk yake yawaita wannan yana tabbatar wa kansa albaqiyatus salihat wayannan kalmomin sune albaqiyatus salihat wasu malamai suka ce albaqiyatus salihat sune qaulu la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam sune albaqiyatus salihat wasu riwaya suna da albaqiyatus salihat qaulu la hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim duka dai yana tabbatar da tasbihi da hailala ga Allah subhanahu wataala tsarkake Allah tabbatar da ba abun bauta da gaskiya sai Allah wannan sune albaqiyatus salihat wanda duk ya kasance yana yawan ambaton Allah yana yawan hailala yana yawan tasbihi yawaita salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wanda yake da lada irin nasa sai wanda yayi aiki irin nasa ko kuma wanda ya zarce yawan abun da shi yayi don haka ana buƙatar mutane mu kasance masu amfani da albaqiyatus salihat yawanci ko mutum yana zaune shi kadai ko yana tafiya ko yana kwance ko yana aiki da hannunsa amma yana yi la ilaha illallah wa subhanallah walhamdulillah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah wannan sune albaqiyatus salihat ya shi mutum ya bata lokaci cikin yawan maganganun da babu alkhairi a cikin su ko ya bata lokaci cikin watakila ma cin naman wani watakila kuma hada wani da wani watakila annamimanci watakila kuma wasu maganganu wanda Allah bai yadda da su ba watakila ya faɗi wasu maganganun da babu wani yaddar Allah a cikin su amma waɗannan maganganun su albaqiyatus salihat ne akwai yaddar Allah a cikin su akwai samun falalar Allah sannan akwai lada mai dumbin yawa shine Allah subhanahu wataala yake cewa والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا in kana neman lada mai tarin yawa na alkhairi a gurin Allah to shine albaqiyatus salihat wa khairum maradda mafi alkhairin makoma inda za a koma maradda shine inda za a koma to shine samun albaqiyatus salihat menene albaqiyatus salihat sune wa'innan kalmomi la ilaha illa Allah wa subhanallah walhamdulillah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah ko illa billahil aliyyil azim haka mutun ya yawaita fadin wannan sai kaga yana ta tara lada bai ankara ba Allah ya san mu dace na Allah subhanahu wa ta'ala a ƙarƙashin albaqiyatus salihat innan dukkan tasbihi waɗanda suka tabbata kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce subhanallah tamla'ul mizan mutum ya ringa cewa subhanallah 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 wannan yana girmama masa lada ni sai zaka ga mutum yana kwance wace kila ko yana gaje ko ya je aiki ko ya je wani abu ko ya dawo a kasuwa ko ya dawo a gona ko ya dawo a gurin aiki ko ya dawo a duk inda ya dawo ko gurin sana'arsa ko ya dawo daga karatu ko ya gama duk abin da zai yi sannan yana kwance bai yi bacci ba yana cikin hutawa to sai rinka yawaita irin waɗannan subhanallah 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 walhamdulillah tamla ani ma baina sama'i wal ardh Annabi sallallahu alaihi wasallam yace cewa subhanallah walhamdulillah mutun ya fade su domin Allah ladan su ranar tashin alkiyama ya kai fadin yana cika tsakanin sama da ƙasa kaga ashe abubuwa ne masu sauki wanda mutun zai tara lada da yawa shi yasa Allah subhanahu wataala da yake maganan sifar mu'minai ya fadi sifofi masu yawa innal muslimina wal muslimati والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات ديجي كان كرشي تيجي والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اعد الله لهم مغفرة واجرا عظيما دوك روبيوان غبا ديا شيني والذاكرين الله كثيرا والذاكرات انا يساو متوم مسلمين اما ينا دي شغالا وجن امبتون الله ديوا لكم مسلمين a mutum zai yi awa guda inda ana hira musamman in ya dan taba mutuncin wasu zaka ga ya zauna sosai yana ji sai ga sun kai karfe 12 dare suna ta labari ba a gida ba ba karatun qur'ani ba ba bacci ba ba wani abu na alkhairi ba a kawai labari ne kuma labarin nan da zaka zo ka ce me gaskiyar magana a ina ka ji a kawai labari ne kawai yake ta zagayawa shedan yake rayawa kaga inda tasbihi mutun yake yi ba laifi za a yi maganganu za a yi hira wani sa'i na wani lokaci da maganganu da ƴan uwa da mu'amala saboda dabi'a ce ta dan adam dole a hadu a yi hira a yi maganganu a yi dariya a yi annashuwa da sauransu wannan duka yake nuna ɗebe kewa wa juna amma dai shagaltuwa da wasu abubuwan da ba su da alkhairi wajen maganganu shine ba a bukata haka nan kuma shi mutun idan ya takaita shi kadai ko ya kadaita shi kadai ya rinka yawan ambaton Allah ya fi yawaita wasu abun da ba za su amfane shi ba na tunanin nuka wanda ba su da amfani da abun da zai yi da abun da ba zai yi ba amma yana yawaita tasbihi yana samun nitsuwa a gurin Allah sannan zuciyarsa tana ƙara nitsuwa sannan imaninsa yana ƙara ƙaruwa shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana maganan tasbihi subhanallah walhamdulillah tamla ani ma baina sama'i wal ardh yana cewa kalimatani khafifatani ala lisan ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كلمومي غدا بيو ماسو سوقي اكن هرچه ماسو نوي اكن ميزاني سنن كما ابابن سو اغورين الله سونه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كغا دوك سنعت ده متون يكي ba zai hana shi cewa subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim idan a taron mutane ne ma zai iya fada a zuciyarsa, zai iya fada a zuciyarsa, a inda ya kadaita zai iya fada a bakinsa. Zaka mutum shi kadai ko a gurin sana'arsa ko a gurin wasu abubuwa, amma baya tasbihi. Wani sai kaga a gurin sana'arsa sai samu wani radio, radio an yi masa gurin ajewa a nan yake kawai, ga power yawa kawai na waka ne ko na wani abu, kawai in kaga yana cikin sana'a yana rawar da kayansa yana bin wannan waƙoƙin gaba ɗaya, ya haddace su, ba sunan annabawa, ba sunayen sahabbai, ba sunayen asharatul mubashirin bil janna, duk wannan bai san su ba, ba aya ko ɗaya a cikin kasabi, kawai waƙoƙi ne, wani sa'in ma waƙoƙi na batsa, wani sa'in na abun nan, ya haddace su sosai 100%, yana da ƙwaƙwalwa, da ayan Qur'ani yake ji, da ya haddace ta kila, amma sai yana haddace wa'innan. To irin wa'innan abubuwan ne ake so a maye su da ambaton Allah, ka sa kasa da wanda zai amfane ka ya gaya maka abubuwa na alkhairi wanda za su amfane ka, sannan ka ringa amfani da harcinka wajen ambaton Allah, kar harcinka ya zamanto ya bushe daga ambaton Allah, ya zamanto kana yawan ambaton Allah, wannan shine duk suna daga cikin albaqiyatus salihat, da yawaita salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda yayi salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sau daya, Allah zai masa salati sau goma. Yanzu kana so Allah ya ma salati, indai ka kai sa'a Allah ya ma salati, ai ka san kai ba karamin mutum bane, to me ye dalili yin ka samu damar Allah ya ma salati? Shine kai wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati, wanda yayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati guda, Allah zai masa salati goma. Mutum yayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati goma, Allah zai masa salati 100. Mutum yayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati 100, Allah zai masa salati 2000. In mutum yayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati 1000, sai Allah ya gina masa gida a aljanna, sai Allah ya gina masa gida a aljanna. Don haka waɗannan abubuwa sune abin da mutum yake gina lahirarsa, ya gina mizani, ya gina ayyuka na alkhairi da yawa ba tare da ya ankara ba. Saboda haka a rinka irin waɗannan abubuwa, sune za su amfane mu sosai, suna daga cikin albaqiyatus salihat. Albaqiyatus salihat wannan alkhairai din da Allah subhanahu wataala yake ambaton su, abuna annabi sallallahu alaihi wasallam yake ambaton su, yake koyar da al'ummarsa, yake kuma dora su akai. Muna fatan Allah subhanahu wataala ya bamu ikon yi. Muna maraba da isowan malamai da suka shigo, shugabanni cikin addinin musulunci, muna maraba da isowan su daga jama'at Nasrul Islam. Na'am. أفرأيت هو أنكرنت الله سبحانه وتعالى أفرأيت الذي كفر بآياتنا شن باك غنم وندي كافر تيوى آيو يمو وقال لأوت ين مالا وولدا يكي تيوى لأوت ين ذا أباني دوكيا وولدا يكما أبنا يا ما لما يسكت تيوى ونا آيا ta sauko a lokacin dalilin alfahari da abunan Wa'il yayi, As ibn Wa'il. Al-As ibn Wa'il shine yayi alfahari, Allah ya saukar da wannan ayoyi. Ina ga kaman kujerin nan ya kamata a ce su mana yawa, su mana wasu abunan ba ba samu da ana, ya kamata ana shigo da kujerin insha Allah. Muna maraba da isowan manya-manyan baƙinmu da muke tare da su daga jama'at Nasarar Islam, kamar yadda muka bayyana. Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara albarka. Wannan Al-As ibn Wa'il, wasu daga cikin mutane suna bin sa bashi, Khabbab ibn al-Arat ya ce shi ne yake bin sa bashi. A wasu riwaya aka ce ba shi kaɗai ba, da wa'yansu talakawa suna bin sa bashi, shi kuma mai kuɗi ne, suka zo suka ce muna son haƙƙinmu. Wasu sun masa aiki bai biya su haƙƙinsu ba, wasu sun bashi ya karɓi kayansu, ya ce ya saya ya haɗe da nasa, bai ba su kuɗinsu ba. Suka zo suka ce a taimaka musu, a ba su haƙƙinsu. Ya ce a kun isa, ku kai ni duk inda za ku kai ni, idan kuka kai ni duk inda za ku kai ni a je a kwata muku haƙƙin. Suka ce a'a, mu ba inda za mu kai ka, illa kawai muna tunatar da kai lahira, zaka tsaya a gaban Allah subhanahu wa ta'ala wadda zai kwata wa masu haƙi haƙin su sai ce musu a'a to ai ni inji al-As bin Wa'il saboda takabburanci da girman kai da jin dukiya da yake da shi ta ishe shi sai ce ina kuna tsammani a lahira ma bani da dukiya ne in Allah ya takura ni a lahira zan ba ku kudin ku a lahira in Allah ya takura ni zan ba ku kudin ku don na tabbata a lahira ma za a zo min da dukiya irin yadda aka bani ita a duniya kaga wannan girman kai ne da takabburanci da rashin sanin Allah har a yanzu a cikin musulmai ana samu zaka ga mutum yana da dukiya amma yana mugun kyashin wani wanda zai je fatauci ya saro kaya daga wani gari in aka zo sai ya karbi kayan a sa a shago ana biyan wannan mutumin kudi da kadan kadan ana yaga masa har sai Allah lalata shi gobe ba zai iya zuwa kasuwanci ba shikenan an kashe shi akwai masu kudi masu irin wannan musulmai kuma akwai waɗanda za a ba su bashi ko kuma za a yi musu aiki mutum yana kwance a gidansa motoci za su kawo kaya wasu bayin Allah za su zo suna azumi ga wahala ga komai za su rinka ɗauko buhunan kaya suna ɗauka a kayansu suna leda suna lodawa a shagonsa ana jerawa ana jerawa har su gama saukewa shi yana kwance a gida amma idan ya fito haƙƙinsu sai ya zama aiki akwai waɗanda suke irin wannan akwai waɗanda zaka ga masu yi musu hidima ko a gidaje ko a gonakai ko a guraren ayyukansu ko a ofisoshinsu masu yi musu hidima a irin wannan gurin zaka ga ba sa samun haƙƙinsu yadda ya dace wannan yana daga cikin hatsari saboda su wa'innan ba inda za su kai mutum shi mai kuɗi ne shi mai hali ne ya fi ƙarfinsu ba za su iya kai kuka ko ina ba sai dai su gaya wa Allah shi kuma yana ganin cewa ko dai su yi haƙuri sai lokacin da ya ga dama ya ba su ko ya ba su da kaɗan-kaɗan ko in ya ga dama ya cinye gaba ɗaya amma riba inda za su kai shi wannan hatsari ne ɗewa daga cikin musulmai muna yin irin waɗannan abubuwa a rayuwarmu ta yau mutum ya danne masu ƙananan ƙarfi shi kuma gashi da ƙarfi amma ya danne masu ƙananan ƙarfi ya lalata jari masu jari saboda ƙaramin jari da suke da shi wani ma in zai ba wani jari ko zai bashi bashi sai an hada da kuɗin ruwa ce wata nawa zaka dawo da shi in ya ce wata biyu zai dawo da shi in an bashi 50,000 sai ce zaka dawo da 70,000 wannan ƙararar riba ne duk wannan ana irin wannan mu'amala a kasuwa har yanzu harkar jahiliya wadda alqur'ani ya yaka ya hana wannan abun don a samu maslaha wannan har yanzu wasu mutane shi suke yi ba ruwansu da Allah subhanahu wataala ba tunanin arziki a gurin Allah shi za mu ke cikin bala'i kwanan bayan nan kafin Ramadan ya kama har zuwa farko Ramadan zaka ji mutane ka sayi abu da safe naira 2,000 da yamma sai a ce maka ya koma 3,000 in kai magana sai a ce maka dala ta tashi gobe ya zama 3,500 me ya faru dala ta tashi jibi ya zama 4,000 me ya faru dala ta tashi yanzu kuma sai ga dala tana ta faduwa amma kayan yana can a sama wani dan kasuwa da muna waya jiya din nan nace to amma ni dala tana ta tayi sai ana ta dagawa sai ce ai yanzu sun ce ne wai bata yi stable ba wai bata zama stable ba bari ka ji wani magana da ta zama stable ne da ake daga kaya to duk irin wa'innan abubuwan kaga musiba ce da tunanin tara kuɗi ta koto ne irin hali ba tunanin yaddar Allah da neman yaddar Allah da neman sauki a gurin Allah wannan shine Al-As bin Wa'il yayi yace kai aje lahiran tunda kun ce Allah subhanahu wataala to aje lahiran ai a lahiran in Allah ya takura ni a can ina da dukiya zan ba ku shine Allah subhanahu wataala yake buga misali da shi saboda maganganu na dagawa da yi Allah ce afara aita allazi kafara bi ayatina baka ganin wanda baka ga labarin wanda ya kafircewa ayoyin mu ba wa qala yake cewa la uta yanna malan wa walada za a bani dukiya da ƴaƴa har a lahira attala al-ghaiba shin ya leka ya ga lahiran ne amittakhadha inda rahmani ahda koko ya rike alƙawari ne da ubangiji cewa in ka dawo lahira mun tanada maka ƴaƴa mun tanada maka dukiya yadda muka baka a duniya haka kuma mun zo ka baka a lahira in ka zo lahira ma baka da matsala shin akwai wannan alƙawarin tsakaninsa da ubangiji Allah ya ce kalla Allah subhanahu wa ta'ala ce kalla ina in an ce kalla tana ƙaryata abin da yake kafin ita tana kuma tabbatar da abin da yake bayanta shine kalla ina duk abin da ya faɗa din nan cewa la'uta yanna malan wa walada ƙarya ne sannan kuma sanaktubu ma yaqulu wannan tabbace ne don haka in an ce kalla ta ƙaryata abin da aka yi faɗa kafin ita sannan ta tabbatar da abin da yazo bayanta don haka Allah ce kalla ina abin da ya faɗa ba haka bane sanaktubu ma yaqulu wallahi muna rubuta abin da yake faɗa mala'iku suna rubutawa da umarnin Allah wa namuddu lahu min al'adabi madda sannan muna shirya masa tanadi iya ƙarfin tanadi na azaba wanda zai zo ya shige shi ranar tashin alkiyama wa narithuhu ma yaqulu sannan zamu gaje shi akan abin da yake faɗa na dukiya da yake da ita a duniya yana gani a dukiya yana da a duniya yana da yaya yana da dukiya yana da kaza to sanaris wa narithuhu ma yaqulu to zamu gaje dukiyar tasa gaba daya wayatina farda zai zo mana shi kadai duk abun da ya mallaka a duniya Allah ce zai gaje shi inna nahnu narithul arda wa man alaiha wa ilaina yurja'un lalle mu mune inji Allah subhanahu wataala zamu gaje kasa da duk abun da yake doron kasa sannan kuma gaba daya dukkan waɗanda suke aka halice su zuwa gare mu za a dawo da su to haka ma anan Allah subhanahu wataala yace wa narithuhu ma yaqulu zamu gaje duk abun da yake fada na alfahari da dukiya da yaya da yake da su dinnan zamu gaje su gaba daya wayatina farda zai zo mana shi kadai babu wani mataimaki babu kudi babu yaya wannan haka al-Asib bin Wa'il zai dawo ga Allah subhanahu wataala babu wani mutum ma a duniya face zai dawo wa Allah shi kadai wala qad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marra wa tarattum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum Allah subhanahu wataala zai fadi ranar tashin alkiyama ga kunan kun zo mana furada daya bayan daya wane ya rasu yau wane ya rasu gobe jiya wane ya rasu wane bare ya rasu wane badi zai rasu wane bayan shekaru wane kuma ya rasu tun kafin shekaru laka wala qad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marra kamar yadda da muka tashi halittan ku ake cewa yau an haifi wane sai da wani ya gama rayuwarsa ya rasu sannan aka haifi wani to haka nan aka zo daya bayan daya to haka nan za ku dawo mana furada kama khalaqnakum awwala marra wa tarattum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum za ku bar duk abin da muka kawata ku da shi na rayuwar duniya da gidaje da yayaye da dukiya da komai da iyalai duk gaba daya za a bar su a koma wa Allah haka kawai sannan Allah subhanahu wataala yake cewa wa ma nara ma'akum shufa'a'akum alladhina za'amtum annahum fiikum shuraka laqad taqatta'a bainakum annakum fihim shuraka annahum fiikum shuraka laqad taqatta'a bainakum wa dhalla 'ankum ma kuntum taz'umun haka Allah subhanahu wataala ya fadi don haka Allah ya ce wattakhadhu min dunillahi alihatan suriki koma bayan Allah ababen bauta suriki wasu abubuwa suke bautawa mutum sai je ya sujjada a gaban ice da ya sassaka ya nemi sa'a a gurin sa maimakon gurin Allah subhanahu wataala mutum ya nemi arziki a kabari maimakon ya nema a gurin Allah mutum ya nemi arziki a bishiya maimakon ya nema a gurin Allah wani sujjada yake wa rana ya nemi arziki a gurinta wasu kuma ruwa suke wa sujjada idan ruwa yayi tozo in suka yi sujjada in ruwan ya sauka kasa in sashin sa ya jika su to an amsa musu kenan su suke gani masu bautar ruwa su haka suke wannan lalacewa laka wattakhadhu min dunillahi alihatan liyakunu lahum izza don su zamanto masu karfafa su a rayuwar duniya duk abin da mutum ya rika sai ga kaman cewa wannan abun fa shine ke gudanar da rayuwarsa ba zai taba tunani ya gane cewa Allah shine Allah ba a'a kullun gunkin sa shine yake rika kuma shi yake ganin shi yake biya masa bukatu Allah ce kalla ina duk abin da suke yi na rikan koma bayan Allah dinan ƙarya ne sayakfuruna bi ibadatihim ranar tashin alkiyama za su kafircewa bautar abinda suka bauta wa kuma bayan Allah wa yakununa alaihim zidda za su zamanto suna karo da juna ranar tashin alkiyama zidda malamai sun fassara shi da cewa sai yakununa alaihim mukhalafun za su rinka saba musu abinda da suke tsammani ba shi ba ko kuma wa yakununa alaihim zidda malamai suka fassara da cewa za su zamanto suna tunanin abinda suke kauna daga gurinsu sai zamanto sabanin wannan su suna cewa mu mai muka isa su kuma suna cewa mu ko muna jira ne ku kuma ku taimaka mana don haka sai wa yakununa alaihim zidda wannan shine abubuwa Allah subhanahu wataala ya kare mu Allah subhanahu wataala ya sa mu cika da imani insha Allah taala anan za mu tsaya ganin cewa muna da manyan baki musamman daga jama'atu nasirul islam wanda suka zo karkashin a mai shari'a barista yayari naga haka ne ko shi yake jagoran tawaga na yayari barista hamari afwan shi yake jagorantan tawagar wanda insha Allah taala zamu saurari bayanai muna kuma farin ciki da irin wannan ziyara da Allah subhanahu wataala ya kaddara suka kawo mana musamman a cikin wannan wata mai albarka kuma ita nasarar islam dama ita ce wacce take lema ga al'umman musulmai a wannan kasa ta mu ta Najeriya wadda take karkashin jagorancin mai alfarma a sarkin musulmi wadda anan jaha kuma Gombe suna tana karkashin jagorancin mai martaba uban kasa wato shi sarki kenan sarkin Gombe a sarkin mu saboda haka wannan lema ce mai matukar girma da kuma fadi wadda kusan kowa yake karkashin ta musamman musulmai masu da'awa da kira zuwa ga gaskiya da tauhidi da tabbatar da haƙoƙin sahabbai sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suka tabbatar sahabbai sun yi gwagwarmaya ba sa zagin sahabbai kamar yadda ita wannan kungiya ba ta goyon bayan wannan kungiyar jama'atu nasirul islam bata taba goyon bayan a walakanta sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam ko a zage su ko a ci mutuncin su ko a fadi wata kalma ta naƙasu gare su ba to akan wannan muke manhaji na ahlus sunna da dukkan magabata da manya-manyan a'imma Imam Abu Hanifa Imam Malik rahimahumullah Imam Shafi'i Imam Ahmad ibn Hanbal da haka aka gina wa'innan manya-manyan masallatai a gaban kofofin sarakunonin a Najeriya na biranen Najeriya sarkin Gombe akwai masallaci a kofar gidansa wadda wata ran shi mai martaba marigayi yake bamu bayani cewa in kun lura da wannan gidaje da suka kewaye masallaci ta gabar da shi gidan sarki ta yamma da shi gidan waziri ta kusurwa ta arewa gidan sarkin yaki a wancan lokaci kafin ya zama yarima ta kaza ya faɗi dukkan sansanin yace ma'anan haka shine duk wanda yake tunanin takalan wannan masallacin to sai karfin wa'incan kusurwowin da aka aje wa'innan gwarazan mutane ya kare kafin a iya isowa wannan masallaci saboda haka wannan shine aikin su saboda haka aiki ne wanda yake kafe akan tabbatar da alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa za ku ga manya-manyan sarakunan namu in sun yi rawani za ku ga wasu abubuwa kaman kaho guda biyu wanda yake nuna tabbatar da alqur'ani da sunna saboda haka wannan shine abinda aka mana tarihi aka tabbatar mana don haka akan sa suke shine chairman dinmu na wannan jaha shine mai martaba sarkin Gombe ba zai samu daman kila shigowa wannan tawagar ayyawo tare da shi wannan ziyara mai muhimmanci ba saboda uzurori daban-daban da suka iya shan gabansa amma waɗannan sun wakilce shi sannan kuma sun zama shugabanni gare mu za su yi bayani insha Allah ta'ala muna fatan Allah ya saka musu da alkhairi wallahu ta'ala alamni na tsaya anan sai Allah ya sa muna rayu lokaci na gaba assalamu alaikum wa rahmatullahi kana zaune shi wake ranka da yawa gwaro
shi wannan sai
Allah ya sta
kuma sai ko shi nan nan ya wannan shi na da wato sai shi da jira wani kuma ka tsaya shi kana ruwan da shi ya ta da shi
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونصلي ونسلم على رسوله الكريم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد الشيخ المفسر معلمي كما مربي نام الحقيقي بروفيسور الطاهر Ibrahim wanda yake jagorantar wannan tafsir a wannan masallaci mai albarka tare da alaramman sa gwani Abdul Basit Muhammad Inuwa Gombe yan majalisan tafsirin wannan masallaci da muka taras anan yan tawagan jama'atu Nasirul Islam tun daga kan shi sarkin malamin Gombe da sakatarin jama'atu da sarkin gabas da sauran yan tawaga yan jarida da muka zo da su da wanda muka taras yan agaji da muka zo da su da wanda muka taras sauran jama'a masu sauraro maza da mata assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa alaikum assalam wa rahmatullahi
muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya hada mu a wannan masallaci mai albarka a yau da ke zama ranar asabar 20 ga watan Ramadan hijira tana da shekara 1445 wanda ya daidai da 30 ga watan uku shekara ta 2024 miladiyar Annabi Isa alaihi salam to mun kawo wannan ziyara daga jama'atu Nasirul Islam kamar yadda aka saba duk shekara alaka tsakanin jama'atu da wannan majalisa ta tafsir ta jami'a mallakar jihar Gombe da daddiyar alaka ce da iri na ba za mu iya tracing yaushe aka fara ba mu ma mun zo mun taras magabata suna yi sai muka bi cikin su to sai bana kuma Allah ya jarrabe ni ya zamto ni ne jini na ya cutu da in jagoranci tafiya din kuma na jagoranta muka zo kamar yadda kuke gani ya zama wajibi duk ziyara da jama'atu za ta kai wurin tafsir ta kawo wurin tafsirin professor ni a kashin kaina professor malami na ne shekara 22 da suka gabata ya koyar da ni Islamic law of crime and tort Ahmad Rufai College for Legal and Islamic Studies Misau lokacin da malai yake daukar mu wannan course muna aji daya malam bai zai iya tunani ba saboda I was introvert lokacin bana magana daga baya na zama maganenne amma a da can bana magana malai shine kaman patron namu na yan Gombe lokacin hutu gidansa muke kai tarkacenmu irin su risho irin su katifa da dan sauran tarkacenmu kafin ayi hutu a koma kuma lokacin mun sha wahala in ba don jajircewar su malam ba da mun dade da jefarwa muka gudu amma su suke karfafa mana gwiwa mun kai lokacin da abinci yake karewa tas ba kudi ba abinci, dama daga kanzo ne da dabarbaru na iyaye mata. Daga farkon semester har ƙarshen ta muna yin wajen wata 6 a lokacin. Naira 3000 ake bani a gida da transport da kudin kashewa. To daga ƙarshen semester an kusa exams, abinci ya kare, babu waya. Lokacin daidai ku mutane suke da waya 2003 and 4. Gidan malam muke komawa mu ci abinci. Abincin da ya dafa da iyalinsa shi yake zubawa a tray, ina tunawa. Sai mu kewaye tray din da shi da wasu ƴaƴansa ƙanana. Lokacin ba sa jin Hausa ma sai Larabci. Mu kuma ba ma jin Larabci sai Hausa. Suna ƙanana lokacin. Ban sani ba ko malam ya aurar da su ko har yanzu suna nan. Allahu a'lam. Shekara 22 da 3 yanzu. To wani sirri da baku sani ba shine Allah ya kimtsawa malam gidansa. Gidansa a kimtse yake. Duk yadda ka kai ga kimtsuwar gida sai Allah ya jarrabe ka. In ya baka 10 masu kyau, to saurari guda 1 da zai addabe ka. Idan ya baka addababbu guda 9, to ka sa ran zai cika maka na 10, zai baka zakka a gida. Amma malam gidansa ba gefe, gidansa a kimtse yake. Sannan kuma malam yayi matukar kokari lokacin, musamman ƴan uwanmu mata. Ni ta fama da dressing ɗinsu, ina tuna course ɗinsa baki isa ki shiga ba sai da hijabi. A lokacin da sauran malamai suke matsa mana mu sa suit, mu daure wuyanmu da necktie, a lokacin shi kuma yake tsorar da mu akan wannan sutura da muka tarar a arewacin Najeriya ake sawa, wanda shi ne za ka sa ka zama kamili. Mace ba ta shiga ajinsa sai da hijabi. To malam Allah ba shi fasaha na magana, wanda in yana magana sai ka tsaya ka saurare shi, sannan idan ya koyar da kai kuma sai ka gane. Sai gashi Allah ya dauko shi lokacin muna bakin cikin barinsa can, ashe Allah zai kawo mana shi inda zai fi mana amfani. Shine Allah ya kawo shi wannan jami'a mai albarka, jami'a mallakar jiha. So malam muna godiya. Ni yanzu lauya ne malam, a wancan lokaci ana ta kame kame Allahu a'lamu, za a karisa ne, za a gudu ne. Na yi wani rashin lafiya, malam ya manta, amma zan tuna masa yanzu. Wani amai da gudawa na yi lokacin muna misa, wasu kuraje suka fito a jikina car. Awa ɗaya ban san inda nake ba. Kai abokane na Abubakar Abdullahi da Amir Siyoji da Naziru Adamu da wani na hudu suka je suka yi reporting wa malam. Lokacin malam yana hawa wata prelude, wata koriya wando. Malam ya taho daga kwatas cikin sauri, damuwar da yake nunawa kamar damuwar dan da ya haifa biologically. Ya shigo har hostel har daki, ya zo ya ga yadda nake, ina ta kashi a jikina. Sai ya ce a dauke ni a kimtsani, zai zo ya dawo da ni Gombe. Motar sa prelude ya fita, ya shiga misau, ya sa mai ya dawo. Aka dauke ni da yan kayayyaki na, aka sa a boot, aka dauke ni shajaran majara. Muna tafiya, kafin mu zo gate, mun zo gate saura a hau babban hanya, da ya waiwaya ya ga yadda nake, sai ya ce kai wannan yana iya rasuwa kafin mu je Gombe. So abinda ya kamata mu kai shi asibiti ai treating dinsa, sai daga baya mu ga yadda za a yi a kai shi Gombe. Kai tsaye malam ya wuce da ni asibiti, aka bani gado, aka daura mini drip, aka yi allurai da sauransu. Zuwa bayan isha na dawo hayyaci ne. Ko malam zai iya tunawa ko ba zai tuna ba, Allahu a'lam. Sai ga babana ya zo cikin daren, ya dauki mota ta Kanas daga nan Gombe, ya je ya dauko ni muka dawo. Saboda haka malam mentorship da aka mana, Allah ya saka da alkhairi, Allah ya kara maka lafiya da nisan kwana. To wannan ziyara dalilin ta shine taro da aka yi na ƙasa na Jama'atu Nasirul Islam karkashin mai alfarma sarkin musulmi Alhaji Sa'ad Abubakar na uku, ranan 25 zuwa 28 ga watan 2 ya tura masa sarakunansa gaba ɗaya da suke karkashin sa cewa yana buƙatar su tura masa mutum uku uku. To takaddar da ta zo wa mai martaba sarkin Gombe na yanzu Alhaji Dr. Abubakar Shehu Abubakar na uku CFR sai ya zabi mutum uku wanda ina daga ciki, shi sakataren jama'atu yana ciki, sai kuma Khalifa Muhammad bin Muhammad Basakwace yana ciki. To mu uku muka tafi Yola an yi taron karkashin jagorancin shi mai alfarma sarkin musulmi. An yi presentation na papers guda bakwai. Babbar paper ita ce wacce sakataren jama'atu na ƙasar Professor Khalid ya yi, sai kuma ƙanana guda shida wanda suka haɗa da akwai wani malami a nan Gombe, akwai chief imam na University of Jos, akwai wasu malamai daga Kano, wasu daga Zaria, wasu daga Yola, sun gabatar akan ethics na tafsir da qualities da qualifications na malamai masu tafsir da alaƙan audience da malamai masu presentation na tafsir da kuma irin darusa da suke zama wato relevant a irin wannan lokaci din, musamman harkan rushewan tattalin arziki da tsadan abubuwa da tashin farashi, yadda malamai za su fassara ayoyi, ayoyin su zamto warware matsalar da al'umma suke ciki. To bayan an gama shine aka daura mana nauyi mu isar wa mai martaba sarki abinda aka gabatar a wurin taro. To bayan mun gabatar masa sai yayi umurnin a tantance wuraren tafsiri waɗanda muka ga tafsirin su ya tafi daidai da taron da mai alfarma sarkin musulmi yayi. Tun kafin ma a yi taron haka tafsirin su yake, yana alakantar da matsalan al'umma kuma yana warwarar wa mutane matsalan da suke ciki. To a cikin wuraren tafsirai da aka tantance akwai wannan wurin tafsiri na shi professor, domin mai martaba sarki yana ganin girman malam. Akwai wata waƙiya da ta faru, yana ce mini akwai professor Tahir a ciki, ai malami na ne ko domin sa zamu yi. So yana ganin girman sa matuƙa. To ya bada umarni a rubuta takarda ta jinjina da endorsement da yabo da goyon baya akan malamin da yake gudanar da wannan tafsiri. Wannan fefofi guda bakwai su ne jama'atu ta kawo maka, da kuma leta da aka bada umarni a rubuta wanda yana nuna jama'atu ta amince da irin tafsirin da kake yi, ta sa maka hannu, ta jinjina maka, kuma ta goyi bayanka, kuma ta sa ka a cikin record na malamanta masana tafsiri, inda za a nemi jama'atu ta yi recommending malaman tafsiri, to professor kana daga ciki. Wannan su ne takardu da mai girma sarkin malamai zai miƙa maka yanzu a wannan wuri, kuma wanda shi ke kawo ƙarshen wannan ziyara ta mu. Fatan mu Allah ta'ala ya taimake mu, ya yi amfani da mu wajen tabbatar da addininsa, kada ya canza mu da waɗansu mu. Allah kuma ya ƙara wa rayuwar malam albarka, ya sa ya yi lafiya ya gama lafiya. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Gracias.